Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 30 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ci cewa wata kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya ta yanke hukuncin a fara shari'a babban alƙalin Najeriya da aka dakatar a makon da ya gabata. Bayan haka, za ku ji cewa hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta nemi goyon bayan sarakunan gargajiya wajen faɗakar da al'umma muhimmancin gudanar da zaɓe cikin lumana. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wace irin gudunmuwa kuke gani sarakunan na gargajiya za su bada wajen tabbatar da an yi sahihin zaɓe a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya ƙarfafa goyon bayansa kan ƙoƙarin sake dawo da zaman lafiya a Venezuela a yayin da yake tattaunawa a ranar Laraba tare da shugaban 'yan adawa Juan Guaido, wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar. Kakakin White House Sarah Sanders ta ce Trump da Guaido sun amince kan ci gaba da tattaunawa don tallafawa ƙasar ta Venezuela zuwa ga zaman lafiya da sake gina dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. A yau Laraba, shugaba Trump ya ce takwaran aikinsa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa don magance rikicin siyasa a ƙasar Amurka ta Kudun, amma ya gargaɗi Amurkawa kada su yi tafiya zuwa Venezuela har sai an buƙaci hakan. A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyinsu da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan da Majalisar Dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. Wasu jerin ƙuri'u da aka kada a zauren Majalisar Burtaniya a jiya Talata sun amince da shirin jam'iyyar May na neman wata yarjejeniyar. A cikin wata hira yau Laraba, ministan Burtaniya mai kula da harkokin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai Stephen Barclay ya faɗawa kafar yaɗa labarai ta BBC cewa sauye-sauye ne zai zama maudu'in tattaunawar da za a fara a 'yan kwanaki masu zuwa. Amma daga ɓangaren ƙungiyar tarayyar Turai, wakilin tattaunawarsu Michael Bania ya ce sun riga sun bayyana nasu ra'ayin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an dogarawan teku a Djibouti sun ce sun gano gawawwaki mutane 48 da suka mutu yayin da wasu jiragen ruwa biyu suka kife a cikin tekun Red Sea ranar Talatan da ta gabata. Wani jami'i wanda baya so a bayyana shi ya shaida wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 da ke cikin jirgin sun tsira. A wata sanarwa, ƙungiyar kare haƙƙoƙin baƙin haure ta duniya wato IOM ta tabbatar da yawan da mutanen suka tsira. Ƙungiyar ta IOM sun ce bisa ga waɗanda suka tsira akwai mutane 130 a cikin jirgin ruwan guda biyu waɗanda suke ƙoƙarin yin hijira zuwa ƙasar Yemen. A cewar jami'in, ba mu da wata shaida da ke tabbatar da kasashen su amma bisa kwarewar mu da kuma lura muna ganin ƴan kasar Habasha ne watakila wasu kuma ƴan kasar Eritrea ne jami'in ya ƙara da cewa jirgin ya kife ne yayin da yake tafiya cikin iska da ruwan sama mai ƙarfin gaske haka kuma yayi imanin cewa an cika jiragen da mutane da yawa Amurka da kungiyar Taliban dukkansu sun amince su kafa tawaga kwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkan sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan da kuma hana ƴan ta'adda amfani da kasar Afghanistan wajen kaiwa Amurka da abokan kwatancen kawancenta hari babban mai magana da yawun Taliban Mullah Shar Muhammad Abbas Sadniksa ne ya bayyana hakan bayan tattaunawa ta kusan mako guda da aka kammala ranar Asabar a Qatar tare da wakilin musamman na Amurka kan batutuwan da suka shafi Afghanistan Zalmay Khalilzad a ranar 25 ga watan Fabrairu tawaga kwararru biyu za su tsara su kuma tsayi da shawarwari kafin su gabatar a teburin tattaunawa da za a yi a taron da zai gaba ta a jihar Doha kamar yadda Sanikzai ya fada a wata kafar watsa labarai dake goyen bayan kungiyar Taliban mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya sako a faifan bidiyon hirar yau Laraba
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To a yayin da masana da sauran jama'a ke bayyana mabambantan ra'ayoyi game da dakatar da babban alƙalin Najeriya Chief Walter Onnoghen wata kotun kasar ta yanke hukuncin a fara shari'arsa a kotun da'ar ma'aikata akan zargin kin bayyana wasu kaddarorinsa ga Baba Yakub Makiri da ƙarin bayani
Wata kotu ta yanke hukunci a yau Laraba na fara shari'a akan babban alƙalin Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shi ana sauran ƴan makonni a gudanar da zabe da zai taimaka a warware duk wasu korafe-korafe da za su biyo bayan zabe lamarin da yasa ake zargin shugaban kasar da yin katsalandan a harkar zabe kotun daukar ƙara ta Abuja ta yanke hukunci cewa kotun da'ar ma'aikata za ta iya shari'a akan zargi da ake yi wa babban alƙali Onnoghen cewa ya gaza bayyana dukkan kadarori da kudaden sa A makon da ya gabata ne shugaba Buhari ya dakatar da Onnoghen yayin da yake jiran hukuncin kotu akan zargin take dokar bayyana dukiyar ma'aikata makonni kafin zaben shugaban kasa da za a yi a ranar 16 ga watan Fabrairu wanda shugaba Buhari ke neman wa'adi na biyu Onnoghen dai bai maida martani akan zargin a bainin jama'a ba kotun daukaka kara a baya ta jinginar da shari'ar kotun da'ar sai baba ta gani saboda babban alƙalin Najeriya yana da hurumin sasanta rikicin zabe amma dakatar da Onnoghen ya haifar da zargi daga masu adawa da shugaba Buhari cewa yana katsalandan a harkokin zabe tare da fifita wani yanki da addini akan wasu kungiyar tarayyar turai da Amurka sun bayyana damuwa dangane da wannan batu Galibin alƙalan Najeriya mabiya addinin Kirista ne da kudancin kasar inda jam'iyyar adawa ta PDP ta fi tasiri wanda mai gurbin babban alƙalin a matsayin mai rikon ƙwariya dan arewacin kasar ne inda al'umman yankin musulmi ne inda jam'iyyar Buhari ta APC mai mulki ta fi ƙarfi kotun da'ar ma'aikata ta faɗa a ranar 12 ga watan Janairu cewa Onnoghen zai iya huskantar laifuka shida na karya dokar kin bayyana kadarorinsa tsohon hadimin Buhari mai kula da yada labarai daga shekarar 2009 zuwa 2011 Dennis Aganya shine ya fara zargin Onnoghen da aikata ba daidai ba
yanzu dai a Najeriya a yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a watan Fabrairu hukumar wayar da kan jama'a game da manufofin gwamnati na neman goyen bayan sarakunan gargajiya wajen fadakar da jama'a akan muhimmancin yin zabe cikin lumana wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na dauke da karin bayani
Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta nemi goyon bayan sarakunan gargajiya wajen fadakar da al'umma muhimmancin gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali. Darakta janar na hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya Garba Abari ya jaddada muhimmancin da sarakunan gargajiya ke da shi wajen fadakar da talakawansu fa'idar zaman lafiya musamman a wannan lokaci na manyan zabubbuka da ke karatowa a kasar.
Saboda irin baci da muke gani da kuma zantuka da muke gani daga da suke fita daga bakin yan siyasa da kuma abubuwan da ba za ka rasa ba tare da halaye irin na matasa a yau. To duk wannan su ne abin da suka sa na kudirniyar tasowa daga Abuja na zo nan Jos domin na nemi goyon bayan 'yan jarida musamman irin ku da kuma iyayen ƙasa shugabannin gargajiya da kuma shugabannin addini akan cewa akwai bukatar da ke akwai su taimake mu su kai murin sakonnin da mu muke faɗa a rediyo da kuma gidajen talabijin da jaridu
na cewa
a zauna lafiya. Kowa ya kudirniyan son ya zamana mai son zaman lafiya, ya zamana mai bin doka, jami'an tsaro su zamana masu gudanar da ayyukansu ta yadda aka ba su horon su yi, ta yadda ba za su taka hakkin kowa ba, kuma su 'yan siyasa su zamana masu kishin ƙasa, domin idan babu zaman lafiya to zaben ma ba yiwuwa zai ba.
Darakta janar na hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa kenan Garba Abari. Mai martaba sarkin Wase a nan jihar Plateau Muhammadu Sambu Haruna wanda ya yaba da karramawa da kungiyar 'yan jarida ta jihar ta yi masa ya ce.
Kuma ina amfani da wannan dama in jawo hankalin al'umma baki ɗaya. Kowa ya yi aikinsa ya yi a yi zaɓen nan cikin lafiya ba tare da zagin wani ba tare da cin mutuncin wani ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari wanda ba za su ji tausayin mu kuma su kawo mana cigaba a ƙasarmu baki ɗaya.
Shi ma mai martaba sarkin Kanam a nan jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya ce yana da yakinin za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali.
Mu a matsayinmu na sarakuna muna da yakinin cewa Allah da muke roƙonsa za a yi zaben lafiya, za a kuma gama lafiya.
Ka gamsu da yanda su 'yan siyasa suke gudanar da harkokin wato campaign.
To zuwa yanzu duk ɗan Najeriya ya ga abin da yake faruwa. Jiyan mutane suna da fifi ne saboda abin duniya. Yanzu kuma zaben kamar ana yin shi ne ba tare da ana raba ma mutane kuɗaɗe da sauransu ba. Ya daɗa rage wa'innan chances na samun violence da sauran rigingimu. Muna ganin tun da an fara samun sanity a yanda ake gudanar da harkokin zaɓe, to da tabbas cewa da tabbacin cewa za a yi nasara a dukkan al'amarin.
Sarkin Tula a jihar Gombe Alhaji Atare Buba na biyu ya ce al'umma su sani shugabanci lamari ne na Allah.
Babban kira da zan yi shi ne 'yan siyasa da magoya bayansu su yi siyasa ba da gaba ba, ba tare da kawo ɓangaranci na ƙabilanci ko addini a ciki ba. A zaɓi cancanta shugabanni na gari waɗanda muke gani a namu tunaninmu na 'yan adam za su kwatanta mana adalci. Amma babban a yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su ƙaunace mu kuma su cirewa al'ummarmu haƙƙinsu.
Wasu sarakunan gargajiya kenan ke faɗakar da jama'a muhimmancin yin zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin gudunmuwar da kuke gani sarakunan gargajiya za su bada wajen tabbatar da an yi sahihin zaɓe a Najeriya. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Bauchi?
Suna na Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin kamalan Ayuba.
To a gaskiya akwai rawan da sarakuna da su taka a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali. Lallai sarakuna iyayen ƙasa ne, kuma mun gode musu, suna kira a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya. Kamar misali, mu a nan jihar Bauchi, mai martaba sarkin Bauchi yana iya ƙoƙarinsa da ga an yi zaɓe lafiya. Haka shi ma hakimin ƙasar Ganjuwa, Alhaji Dr. Baba Muhammad Gidatso, yana ƙoƙari a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Barkanku da kokari. Sunana Kabir Mebirka da radio, amma a garin ƴan dadi nake jihar Kano, amma mazaunin Kaduna.
To Mallam Kabir, muna jinka.
To gaskiya, saboda Allah mun dauko bayani mai ma'ana, Allah saka da alkhairi.
Amin.
Wato sarakuna iyaye ne, kuma ni ina kira ga sarakunan Najeriya gaba daya da kasance sun rike gaskiya da rikon amana kamar yanda suke yi yanzu. Kada rudin kudi ya ɗebe su a bisa wasu, kamar yanda wasu suke, za ka ga kudi sun ɗebe su suna yanda suka ga dama. To ya kamata a ce su rike gaskiya da rikon amana, domin shi ma Allah zai tambaye su. Dan sarakuna su suke kusa da talakawa, su suke kusa da dukkan wani jama'a wanda suka kama. Saboda gaskiya ina kira su rike gaskiya da rikon amana kamar yanda musulunci ya bada dama a yi. Na gode Kabiru Mai Biro, ƴan dadi Allah ɗaukaka wannan kafa.
To mun gode Mallam Kabiru Mai Birka. Yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara? To ina gani layin malami ko malama daga Zamfara ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu wani kiran daga jamhuriyar Niger.
Shawara ta ga sarakunan gargajiya, riga kira ga talakansu, riga marasu, riga ba su shawara ta gari. Hello?
Hello, muna jin ka malami daga Niger.
Hello, ita ne sarakunan gargajiya su riga kula da talakansu, kuma su riga ba su shawara mai kyau, mai kyau.
To mun gode da shawararka. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Kuna magana da Uri Fulani na kusa karamin hukumar Toto a jihar Nasarawa.
To muna jinka, mene ne ra'ayinka?
Gaskiya kamar yadda kuka yi nan, sarakuna za su taka rawan gani, domin mu talakawa mu ne muna gab da sarakuna.
Kamar ta wani hanyoyi ne kake gani za su yi wannan rawar ganin?
Kamar kuwa a kamar masallatai ko coci-coci za su iya yi bayanai kamar yadda za a gabatar da zaɓe. Ga shi haka mummuna a wannan mai kyau.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Lagos. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Lagos?
Da Tijjani Muhammad daga Lagos.
To Mallam Tijjani, muna jinka.
Mun ji irin magana da kuke faɗa a can sarakin gargajiya, amma
Mallam Tijjani ka ce amma me?
To shi ne nake gaya muku cewa ba kowane sarake ba ne za su bi wannan umarni. Wayansu suna goyon bayan 'yan siyasa ne.
Kana gani kamar sarakan ba za su ba da haɗin kai ba kenan wajen faɗakar da jama'a akan muhimmancin yin zaɓe cikin lumana?
Ba za su yi ba, ba duka ba ne. In ma za su yi a ɗaya-ɗaya ne, a cikin dare ba zai wuce a samu guda biyar ba.
To mun gode Mallam Tijjani Muhammad da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Mursala, ana kiran ku daga gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jinka.
To madalla Mallam Bello, to gaskiya mun ji dadin wannan abubuwa, duba da sarakuna gaskiya su ne iyayen kasa, kuma suna bada gudunmuwa, kuma muna ƙara kira dama gwamnati su ƙara daraja su, kuma su zamanto kowa nasu ne su iyayen al'umma ne, kar su dinga nuna bambanci. Kuma wannan ruwa shi da kuka ba mu maudu'i, na ji daɗi kuma gashi dama daga jihar Plateau ma kun tattauna da wasu wakilai. So haka muna so mu ƙara godiya ga shi gwamnan Plateau nan, musamman Ladon ɗin na ƙoƙarin da yake wajen haɗa kan al'umma. Kuma muna ƙara tuna masa masarautar nan da yake za a naɗa shi na Yelwan Shandam. To kaga ga sarakuna lokacin aikin su ya zo, ya kokari da Allah ya cika alƙawarin da ya wajen masautan Yelwan Shandam din nan, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Kuna magana da Mallam Usamatu.
To Mallam Usamatu, muna jinka.
Daga Argungu.
To muna jinka daga Argungu.
To sarakunan gargajiya so suna ba da nasu haƙin kai, amma suna nuna kwaɗayensu ga iki. Kuna ji?
Muna ji. Suna ji kuma.
Duk kesan da an ga ba su kushi, suna ba da ƙarfi wurin nan, ba za su mai da hankalinsu ga inda talakawa suke.
Mallam Usamatu, kana tare da mu?
Muna ji ko?
Muna jinka. To ina ga dai layinka yana da ɗan tangarɗa ya goce, har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kebbi.
To ina magana ne da ku game da maulidin nan da kuke yi game da sarakuna.
To da wa muke magana daga Kebbi?
Sarakuna yana da kyau su da suke kusa da su talakawa. Su ba su ƙarfin gwiwa da kuma gargaɗi mai ƙarfin gaske, yadda za su ci gaba da lura da irin tafiyar da su talakawansu za su yi wannan zaɓe. Idan suka ga kamar cikin akwai wani abin da bai dace ba, su yi ƙoƙari su tura fadawansu don su gargaɗe su, domin su jawo hankalinsu yadda za a yi zaɓe cikin limana da kwanciyar hankali, domin su samu su san da cewa zaman lafiya nan fa shi ne ya fi kowane irin rayuwa.
To mun gode kuma da kiran kallabi tsakanin rawuna, za mu dasa aya. Mun gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana ci a ƙarfe 3:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
A labarin wasannin na yau, ma'aikatar ministan matasa da wasannin motsa jiki a madadin gwamnati ta yanke shawarar taimakawa klubin Dukda ya kai sashen rukunoni na CAF Champions League da kuma gasar Confederation Cup da kuɗi $200,000 kowannensu. Wannan ya danganci ƙoƙarin gwamnati na taimakawa clubsun ɗin ne na ƙwallon ƙafa da suka samu shiga gasar na Afirka. Daraktan sadarwar kuma sasan Kotoko Safo Duku ya ce Kotoko ta watsa ragar ta kasuwan 'yan wasa, inda take zawarcin 'yan wasan Ash Gold Uku, Dozi, Shafiyu da Akaminku. Haka kuma Duku ya bayyana cewa asirci Kotoko na hararin wasu 'yan wasan daga wasu clubs cikin gida. Gasar Ghana za ta kara da Burkina Faso cikin wasan Zone B na gasar zakarun Afirka na shekara ta 2020 da za a yi a kasar Habasha. Ghana za ta fara karɓan bakuncinsu kansu yi tattaki zuwa Wagadugu. A zagaye na biyu a ranar Laraba ne aka haɗa ƙasashe da junansu yadda za a samu waɗanda sun ka samu shiga gasar ta Ethiopia 2020 a birnin alƙahirin ƙasar Masar. Ƙasashe 47 za su fafata neman gurabu 15 su haɗe da ƙasar Habasha mai karɓan baƙuncin. Babban kociyar zakarar Sudan Al Hilal Irad Zafuri ya ce ya yi imani 'yan wasansa za su doke Kotoko a wasan farko na rukunin C na CAF Confederation Cup na rukunoni. Ali Hilal dai ta farfado daga kashin da ta sha a hannun Marek Al-Fashar Beat a daren Litini a legan din kasar Sudan. Sahel FC Nigeria ta yi kunnin doki daya da daya da Black Satellite in Ghana a wani wasan sada zumunci gabanin gasan zakarun Africa ƙarshen mako. Mai tsaron gida Abdulmanaf Nuruddin da ke takale da a kasar Belgium ya haɗe da 'yan wasan kasar shekaru 20 na Ghana a kasar Niger ranar Talata gabanin gasan ƙasa da ƙasa na matasan Afirka kasar shekaru 20 na shekara ta 2019 a sabon wata. Ana sa ran Nuruddin ya taka muhimmiyar rawa a gasan na bana. Manajan Chelsea Maurizio Sarri ya ce ba zai iya baiwa ɗan Ghana haifafin Turai Callum Hudson-Odoi tabbacin samun gurbin farko na wasa ba bayan klabin ɗin ya yi watsi da bukatan samun transfer. Da wannan labari muka so ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To kafin ku ji labarai a takaice, ga wannan sakon.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shi ne zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai baku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya. Sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump ya ƙarfafa goyon bayansa kan ƙoƙarin sake dawo da zaman lafiya a Venezuela a yayin da yake tattaunawa a ranar Laraba tare da shugaban 'yan adawa Juan Guaido, wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar. A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan da Majalisar Dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. Jami'an dogarawan tekun Djibouti sun ce an gano gawawwakin mutane 48 da suka mutu a yayin da wasu jiragen ruwa biyu suka kifa a cikin tekun Red Sea ranar Talatan da ta gabata. Wani jami'i wanda baya so a bayyana shi ya shaida wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 da ke cikin jirgin sun tsira. A wata sanarwa, ƙungiyar kare harkokin baƙin haure ta duniya, wato ILF, ta tabbatar da yawan mutanen da suka tsira. To, takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Ciroman Gumel Alhaji Alhassan Sani akan rashin 'yarsa Hajiya Karima Alhassan, wadda Allah ya yi wa rasuwa a yau Laraba. Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu ƙarshen amin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.